Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Gwamnatin tarayya ta yi umarnin sakin tsohon mashawartin shugaban kasa ta fuskar tsaro kanar Samba da Suki da kuma mawallafi a jaridar Sahara Reporters Omowale Showore domin shakar iska yanci. An yi kira ga masu fada a ji a Najeriya da su sake nazarta salon mulkin kasar domin sajewa da tafarkin da zai kai talakan kasar ga tudun mun tsira ba wai kai kwayan masu jajayen kunnuwa ba. An buƙaci samar da wata doka da za ta kange gwamnoni daga neman kujerun sanatoci bayan kammala wa'adin mulkin su. Ko kuma su sanatocin daga neman kujerar gwamna domin tabbatar da ganin an dama da matasa a sha'anin mulki da kuma wakilci a Najeriya. Shugaban hukumar Karota na ci gaba da samun radi dangane da furucinsa cewa zai kona baburin a daidai da sau guda 100 lokaci guda ga waɗanda suka yi kunnen ƙashin yin rajista da hukumar ta bujuro da shi. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Al'umman Najeriya dai sun dade suna tambaya dalilan sauyawa daga tsarin mulki irin na Burtaniya zuwa tsarin mulki irin na Amurka da ƙasar Najeriya ke tafiyar da sha'anin mulkin ta akai a halin yanzu haka inda ake da bangaren zattarsuwa da kuma bangaren majalisan ƙasa sai ko bangaren shari'a. Bamma dai abinda yafi jan hankali a bisa wannan tabarki shine irin tsadar gudanarwa da salon mulkin Amurka ke da shi musamman ta fuskar murginawa ƴan majalisar ƙasar da ake da wakilai 360 a kunshin majalisar wakilai da kuma 109 a cikin tattawa, wato abinda ke nuna a jilmace akwai ƴan majalisu 469 da ake kashewa makudan kudade wajen gudanar da su. Shin ko ina dabarar samar da majalisan biyu kuma wanda bambanci suke da shi ta fuskar nauyin da ke tattare da kowane bangare? Sai ko shin ina dacewar tsarin ga ƙasa kamar Najeriya da ke rarrafawa a tafarki na demokradiyya? Honorable Nasir Garba dan tiye tsohon wakilin garki ne da babura a zauren majalisar wakilan Najeriya ya ce babban matsalar dan Najeriya shine kokarin kwaikwayon turawa a koda yaushe ba tare da yalla akari da bambance-bambance da ke tsakaninmu ba, amma dai ya ce ba ko shakka akwai buƙatar sake nazartar wannan tsari na salon mulki irin na Amurka domin samar da tafarkin da yafi dacewa da Najeriya.
Magana ita ce wannan shi yafi zama na alkhairi, wannan shine dole abin da zamu yi. A'a, wannan ya koma magana ta na baya, mu duk abin da muka gani Bature yayi ba mu da tunani, mu ba mu da yadda da irin tunanin namu, tunani mu zauna mu ga abin da yafi mana alkhairi, mu zauna mu developing. Ai akwai a ita kanta Turai wannan tsarin ba irin sa bane ce kasar Faransa take yi. Bai daidai da na America ba, bai yi daidai da na Ingila ba, tun da su suna da tsari na prime minister, na shugaban kasa daban da prime minister daban. Saboda haka ni ina ganin lokaci ya kai inda zamu zauna mu ga menene bambancin mu da kasashen nan da suka ci gaba da tsarin da yasa, dalilin da yasa suka yi waɗannan tsari na majalisa biyu, majalisa ɗaya, prime minister wane ne. Mu a matsayin mu na kasa mu zauna mu duba mu ga bambance-bambancen mu, mu duba mu ga menene bukatun mu, mu duba mu ga menene abin da zamu iya yi, mu duba mu gani menene fi zama na alkhairi, mu fito da wani tsari wanda yake daidai da zai tafi da kasar mu gaba.
Koda bai daidai da waɗancan biyan ba,
koda bai daidai ba, tunda ai ba wahayi bane misali, koda bai daidai da waɗancan ba, amma wanda yake yafi mana zama alkhairi, yafi mana zama adalci, kuma zai fi kawo mana ci gaban da muka sa a kasar mu. Wannan shine magana.
Misali a ra'ayinka wanne ne kamar ayyaya?
A'a, na farko ai ka san a yanzu akwai tsari daban-daban da kowa yake magana. Misali yanzu ana maganar true federalism. True federalism abin da suke nufi, ko da yake kowanne akwai da ke fahimta su, muna da tsari a baya wanda aka rarraba har yanzu muna kansa a Najeriya nan. Misali an kasa Najeriya nan kashi 6, kowanne bangare ne na siyasa, to ake so kowanne ya zamanto center tana nan sama can.
Gwamnatin sama
tana can, su kuma waɗannan sai a ba su ƙwariyan ƴanci, za su iya dokokin da ya shafe su a ware wani abu, ce za su iya dokokin duk kuma dabara wannan guda ɗaya ce. So ake waɗannan ɓangare a ɗauki doka ne yadda za ta fitar da ƙasa, su waɗannan gwamnatocin masu ƙwariyan za su iya ba da fili, za su iya ce kaza, za su ce kaza, ba don komai ba, don a samu damar yadda za a riƙa controlling ɗin wannan arzikin da ake da shi duk wannan shine dabarar su suna ganin cewa ya zamanto cewa Nado za ta zauna ta iya tsari yadda za ta yi ta fika da al'amarin arzikinta aro maso yau ma ko ina a ce za su yi to yanzu wannan din ma da ake ganin kamar mu da muke ganin kamar muna jin tsoro saboda idan an yi haka bangaren da suke da mai su za su dawo arziki mu ga da wata kila dan wani abu za a dan jefa mana maimakon yanzu da dan abu da ake ware ake basu to mu ma yanzu ai arzikin ya fara zuwa wajen mutum da in magana mai ne an fara magana ana da mai din nan a karewa.
Honorable Nasiru Garba Dantiya kenan tsohon wakilin garki da babura a zauren Majalisar Wakilan Najeriya. Wani al'amari akan wannan da shi ma da yake jefa shakku cikin zukatan ƴan ƙasa shine sabarta juyata da ake gani tsakanin gwamnoni da kuma sanatoci inda zaka iske da zarar gwamna ya kammala wa'adin mulkin sa ba shi da wani buri face dai dafe kujerar sanata ko kuwa dai shi sanatan ya dawo kujerar gwamna wannan ya kange samun damarmaki daga bangaren sabbin jini waɗanda suke da sha'awa na shiga zaurukan majalisun domin bayar da irin tasu gudunmawar. Dr. Adamu Danjuma Isa bakin wafa na ganin cewa dai matukar ba a sake lalaba akan wannan tsari to fa ba ko shakka demokradiyyar mu ba za ta tumbatsa ba har da kai ga an samu irin ci gaban da ake fata yana mai kira da a samar da dokar da za ta kawo ƙarshen wannan kashin dankali wanda ke faruwa a kusan dukkanin sassan ƙasar nan.
Duk gwamnan da ya gama lokacinsa tenuwa kenan biyu to bai kamata kuma a ce ya tafi neman mukamin sanata ba
saboda me
saboda ai ana so matasa su matso su ci gaba kowa kokan yake kullun matasa to matasan nan sun yi karatu masu professor masu doctorate degree ga su nan shikenan kuma sai mutum daya ya dinga rotating yana ta juyawa yana ta katantanwa a waje daya saboda haka shi ma sanata shi ma bai kamata ya je ne mu kujeran gwamna ba duk wani wanda ya gama ya sanatan sa kai ya zo ne mu kujeran gwamna mu ma ɗan siyasa kamata mu daure wa sanata gindi ba sannan kuma ya kamata a ce a yi doka akan wannan su kansu su yi doka kan wani a waɗannan bangarorin guda biyu domin matasa su samu su matso sannan kuma ina kira gwamnatin tarayya mu kungiyoyin da muke ingizon yada manufanta an manta da mu
ya kamata ya manta doka
a yare ne na siyasa ya kamata a ce kuma dan siyasa san yaren siyasa saboda haka gwamnatin tarayya kusan ba a yi da mu duk wanda ake ba mu kamai ba a yi da mu sannan gwamnatin jiha dama gwamnatin jihar Kano tana dan kula da mu amma shi ma bai kamata kuma babban ma abun mamaki ofishin matamakin gwamnatin jihar Kano ya kamata a ce an yi fiye da haka da mu ba a yi da mu a ofishin matamakin gwamna
to shi ma ana yi da shi ne
a to ai wannan kuma yaran su ne su ma muna godiya ga ainihin MD na Remasa Abdullahi Ma'azu Baban Gandu domin yana taimakawa matasa yana kula da al'umma kuma yana kula da aikin sa.
Dr. Adamu Danjuma Isa bakin wafa kenan majin kungiyar Buhari Gandu je APC Media Mobilization. Sai da daktan ya karkare da ganin akwai dama ga salon yadda gwamnatin jihar Kano ke mu'amalantar su wato dai su kungiyoyi sabanin yadda gwamnatin tarayya ta yi musu rukan wulaka zamu kalli abin da ke daukar hankali a jihar ta Kano musamman dai kan magana sabuwar rajista da kuma karota tallashi ta kobin yi ga direbobin adene da sahu a jihar Kano an dai ji yadda shugaban hukumar baffa baba dan agundi ke kirarin kona dukkanin wani babarin adene ta sahu da mai shi yayi kunnan kashin yi masa rajista da yake fadin zai kona 100 lokaci guda la'alla domin tauna tsakuwa domin ayade ta tsoro adan haka yace ya rage ga masu baburin da ko dai su yi wacce rajista ko ko dai sabanin haka tunda dai hukumar ta riga ta dauki wacce matsaya wannan ta baza mu tsohon dan takara gwamnati na jam'iyyar PDC Honorable Ibrahim Ahmad Umar da kiran yan adaidai da tsawon da kada su yi kasa a guyuwa wajen maka hukumar a kotu matakar dai suka yi kuskuren daukar wannan mataki domin a ce wasa babu wata doka da tun farko ta bai hukumar hudumin yi musu wannan gashin kuma
na daya karota an kirkiro ta domin ta tsaftace goslo da yake faruwa a biranen da suke kasar nan musamman inda aka fara shi Lagos na biyu su kiyaye doka da oda i zamana mai abun hawa baya karya doka i zamana duk goslon nan ya rage mutun ya fice salin alin karota ba su da iko na hukunta mutun sai dai su kai shi kotu idan yayi ba daidai ba ko police ya kama ka a karshe cike takarda zai tura ka kotu amma maganar cewa za a tattara babur din a daidai sahu idan ba su yi register fa guda 100 a banka musu wuta kamar yadda ake bankawa magani wuta wannan kuskure ne kuma muna kira da wanda yake wannan magana lalle ya gyara magana sai fito ya bada hakuri idan kuma yaki duk mutumin da aka kona masa babur ya tafi kotu karota ba ta da izini doka bata dama ta dauki koda keke ne mutum ta kona
ba shi da yayi magana bai san dokar ba
a inda haka ne bai sani ba babu a inda aka ce a karota ka zo ka kona mutane kaya babu ko dan sanda baya kona kayan mutane idan ya kama mai laifi kotu yake zuwa saboda ka zama ake na doka da oda kowa da kake gani a garkashin doka yake duk maganganun da muke fada muna fada ne ba tare da mun ci mutuncin wani ba amma kowane ne a gwamnati ya kona muku kaya ku kai shi kotu
ko da wane ne yake da ikon ya kona kaya misali idan an saba doka akan wannan kayan
kotu take da iko idan abu ya kai na kona an kai kotu su kona abun amma ba wani individual mutum da doka
ta koda jabin magani an samu kotu ce take
jabin magani kotu ya kamata ta yi hukunci ta kona amma a bisa al'ada ana kona kaga ni ba lawyer bane saboda haka wannan shawarwari da aka kawo ɗan adai da saunan sun fi mutum miliyan 2 a garin nan suna aiki wani ba shi da abin da zai tsira da mutum sai wannan
excellency ibrahim ahmad umar kenan tsohon dan takarar gwamnati cikin jami'ar pdc a jihar kano wannan ta sa dai teburin gauta ya tuntubi shugaban hukumar baffa babba dan agundi domin jin ko shin har yanzu yana kan wancan ra'ayi na sa na kona baburan wadanda ba su yi register ba to sai dai baffan bai samu sakunin amsa wayar mu ba lokacin da muka kira shi yayin da muke hada wannan shiri kuma dai bai amsa sakon mu na karta kwana ba ko da muka sake kira jim kadan bayan hakan ga abin da wayar sake cewa
the MTN number you are trying to call is currently switched off please try again later thank you
Wata kilde wani zai yi mamakin jin batun konawa daga bakin shugaban hukumar ta Karota cike da shakkun anya me yi zafi ne haka ko dai da mun akwai wani kulli ne a ƙasa tsakanin hukumar da kuma masu wacce sana'a za mu ci gaba da bibiya domin da jin ba sun wannan kalami daga baffa babba dan agundi musamman a nan gaba idan ya samu sakunin amsa sakon da muka aike masa amma dai kafin nan za mu dauki kalaman gyara kayanka dake bayyana ta bakin Aminu Mai Dawa Fage wanda ke yi wa gwamnatin Kano tasani akan mawuyacin hali da sha'anin ilimi yace yana fuskanta a gaba da gwamnatin ke kirarin samar da tsarin ilimin kyauta kuma na tilas a jihar Kano
Mai girma gwamna ka tuna shugabancin nan da kake yi temporarily Allah ya arama ɗaya daga cikin siffarsa a cikin iyayen yaran da ake ce musu sai sun kai iyayensu ilimi kyauta akwai mutanen da ma'aikata ne ba a biya su haƙin su ba waɗansu ma sun yi retire ba a ba su gratuity su ba yau shekara 5 ba a biya gratuity ba a jihar Kano sannan idan ka tashi kai kuturin Kano a portfolio local government idan ka fara ta Kano ta kudu akwai wata karamar hukuma guda ɗaya idan ka ji makaranta ce gaba ɗaya kwanuka ne an yayi su ba a gindin bishiya ake koyawa yara karatu class 1 zuwa 4 EEC class su ne a gindin bishiya kuka
to ka gaya wa duniya wace karamar hukuma ce kuma wace makaranta tunda ba magana ce ta kasafi ba
je ka ajingi makarantar tana nan sannan idan ka dawo daga nan gudun je ka sumaila akwai wata dan podio islamiya school gabaki daya babu ajujuwa
ina yin siyasan yankin ake jiran gwamna
ba shine yace ake naka masa mai yiwa musulunci hidima ba kai abin ta kai cin ma da zai kona wa mai sauraro rai ka je ka yarda kauye ne a takai idan ka shiga kaje kaga yadda aka yi majami'a tangame miya amma musulmin da suke gurin yau shekara 111 shekara 6 wani dagaci Allah ya masa razuwa dagacin kayar da ya ba da gona yace ayyuma musulmi masallaci ayi wajen da za su dinga diba ruwa abokan zaman su an je an yi musu majami'a an yi musu kantabe miyan wajen bauta su musulmin babu har wani shugaba da aka yi mai sunan abun marmari mai karas da i tun da ya kawo aka zuba foundation iya kauri har yanzu ginin in kaje ba zai rufe ka ba dan Allah ya za a dinga yaudaran mutane a ce musu wai ayi wai ilimi kyauta wai za a ba da wani
abu bayan ilimin kyauta dan kawai idan ka ya gane maka matsala a can duk Kano iya makarantun dake Kano kenan
to idan zaka ƙara kuturin Kano waje ka kuma ka gani in an ce ilimi kyauta musuluncin ake yi ina ka taba ganin gwamnati ta yanka makabarta makwantai inda kowa za shi kai kanka mai girma gwamna yanzu baka da dalilin da zaka iya cewa zaka kai gobe ko zaka kai asuba ka yanka makabarta dan Allah dan annabi ina tunani ina tausayi ina imani
ka tabbata shi ya yanka
to wa iya to masallaci shi ma zuwa akai akai gashi nan dai kana ganin masallacin idi ne Alhaji mai girma gwamna abin da muke so mu gaya maka abu guda ɗaya ne ba uku ce a rayuwa baka iya ba baka nan ba a yi da kai
Aminu Mai Dawa Fage tun bayan da Alhaji Hamza Darma a matsayin mashawarcin gwamnan Kano a ma'aikatar ayyuka na musamman da ake jin cewa fa anya kallo bai koma sama ba la'akari da matsayin Darma akan salon jagorancin mutumin da ke jagoranta hukumar ta special duties wato honorable Mutari Ishak ya kasai wanda Darma ya ce bai iya siddin jagoranci ba har ma dai yayi ta sukar aniyar kudurin gwamna Abdullahi Umar Ganduje nayi masa commissioner wato dai gabanin tabbatar masa da wancan matsayi kwatsam kuma sai gashi an aike da shi Darma wancan ma'aikata ta special duties a matsayin masawacin gwamna domin yin aiki tare da muntarin honorable Abdulhadi Dalata Awilo ya ce muntarin ba shi da wata matsala da shi Alhaji Hamza Darma hasali ma dai shine mutumin da ya nemi alfarmar gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da ya masa wancan mukami
duk al'ummar jihar Kano waɗanda suka nuna suna hasada da bakin tiki a kansa gashi a ƙarshe yazo ya nuna shi mai koyi da hali ne irin na annabawa ya bada shawara an dauko Hamza Darma an bashi SA mai mataimaki na musamman ga mai girma gwamna to kaga wannan abin da ake ga mutane kenan idan zaka ki mutun ka kishi a sannu gashi mai girma ta muktari shagaka sai ya bada shawara an dauki Hamza
Madarma
shine ma ya bada shawara
kana ganin akwai wani abu da gwamnati zai zartar ba tare da commissionerin sa ba yanzu idan mutare Ishaq yace baya son Hamza Darma kana ganin gwamnati zai dauke shi to shine ai abin da nake gaya maka yanzu mutare Ishaq ya kasai waliyin Allah ne domin mutun ne mai yafiya mutun ne mai duk mutumin da ya nuna ma baya son sa shi a karshe zai nuna cewa shine yake kokarin ya jawo shi a jiki domin yana ganin cewa shi ta domin shi ci gaban jahar Kano ne a gaban sa ba maganar gaba da hasada da bugunci
ba kuma kora da hali bane wannan
a ba maganar kora da hali bane duk mutumin da aka jawo shi kuma aka kawo shi har ma'aikatarka ai ba kora da hali bane ka ce mutun ya zo ku yi aiki tare ai karshen soyayya kenan
to shi ma mun tare Ishaq din ai cewa aiki shi a ban sharadin ne ya roka mishi aka bashi commissioner kenan tarihi ya maimaita kansa
to ka ji fa abin da kace ake cewa to ake cewa to ai ni ina ganin babu wani abu da gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai tarbatar da shawaran mutare Ishaq ba saboda aka shi shi abin sharada waye shi a jami'ar APC da har za a yi wata shawara ma da shi
dan majalisar tarayya ne
dan majalisar tarayya da aka nema masa alfarma aka bashi tasa ta alfarma ce ma
wannan magana da kake kai ma cewa akai kenan tunda cewa kake yi mun tarin ne ya nema
a ba magana ce akai ba ai shi duk abin da mutare Ishaq kaga yayi a wannan gwamnatin to da shawararsa ne ake yi domin shine mai uwa mai makarbiya a cikin jami'ar APC a jihar Kano
Abdulhadi Dalati Awilo kenan dan jami'ar APC a jihar Kano to amma ga mutanen birni kamar su Habiba Sadan Makwarari ya ce wannan hadi da gwamnati Abdullahi Umar Ganduje yi ba zai haifar wa jami'ar APC da mai ido ba a garamar kuma ta bannin Kano
dan ba haka ba me zai hada Alaiya Hamza Darma da Mutai Ishaq office ɗaya idan so ake APC ta ci gaba a karamar hukumar birni kamar da mai girma gwamna matsayin ka na dattijo mai dattaku wanda yan jihar Kano suke nuna maka kauna ake da kai baba ne kamar da ka tare ayyan nan ka tabbatar da setting APC a karamar hukumar birni da tsakiyar birni domin 2023 mulkin kare PDP a jihar Kano amma irin wannan abubuwan da ake na slogan kishiya da dunguri kishiya da bakin wuta ni ina ganin shi zai frustration din ayyan karamar hukumar birni su koma wani side kamar da a ce ya hade kansu a wajen mukami ba a wajen mu'amala kafin ma a bada mukamin ina ganin cewa mu she
samu ka bincika kaga ba hakan ba kafin
a yi maka duk abin da aka gina aka shuka a karamar hukumar birni ko siyasar jihar Kano mu muna sani domin mu ɗan media ne muna bibiyar abubuwa Alhaji Hamza Darma babban mutum ne a jihar Kano haka Mutare Ishaq babban mutum ne kuma kowanne yana da magoya bayan sa kamata yayi tun daga chapter zuwa mazaba kamata yayi a fara yin wannan slogan ma kafin ma a ba Alhaji Hamza Darma wannan mukamin domin shi kansa bangaren Hamza Darma din idan suna da hankali kuma suna da statistics na siyasa gaskiyar magana zai haifa musu baraka su ma gidan Mutare Ishaq din zai haifar da mu kai a karshe dai dan mai kare da dan mai yalo shine ba zai amfani wannan mukamai da aka bayar ba za a rarraba kawunan mu a zo ana sato ka saka tsika
mukamin da aka bayar ba sulhun zai kawo ba tun da zuwa aiki tare
ba wazancan aiki tare bane ko ba gane ba a samu munufa guda daya a fahimci juna sannan kuma kowa ya je hada bangaren sai hakurkutar da su amma nan bangaren yana wannan nan bangaren dan kira wa mai gidansa zai wa wancan biyayya ko kuma ana ganin cewa ma dai za a sato ka saka tsika wajen gudanar da aikin ya irin bakin wutan nan ba sulhu bane wanda zai da dami ido kamata a canja tsari
matashi Habibu Sadan Makwarari yana dai waɗannan kalamai ne a daidai lokacin da mutanen Dala ke jin laya ta yi musu kyan rufi ta fuskar mukamin da gwamnati Abdullahi Umar Ganduje ya gungwaje karamar hukumar ta su kamar da Sani Ismail Tanga Dala ke tabbatarwa duniya
a madadin yan karamar hukumar Dala muna godiya ga mai girma zababban gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam bisa kujeru da ya bamu mu yan karamar hukumar Dala ta farko muna godiya ga kujerar jagoran jam'iyyar APC Alhaji Nasir Ali Kokoki bisa kunshi da aka sashi na jam'iyya na sulhu na ƙasa muna godiya ga mai girma gwamnati ta wannan fanni kuma muna godiya ga jam'iyya ta jaha da ta ƙasa muna ƙara godiya ga mai girma gwamnati bisa kujeru ɗaya da ya bamu har guda hudu da farko akwai kujerar adviser wanda ya bamu ta Alhaji Tijjani mai lafiya sanka mai bashi shawara akan harkan masarautu akwai dan Isle wanda aka bashi MD Nada akwai Dr. Jibrilla da aka bashi MD Investment akwai Bashir Nasir Ali Kokoki da aka bashi MD Kano Line a madadin ƴaƴan talakawan karamar hukumar Dala muna mai godiya ga mai girma gwamnatin jihar Kano da wannan gwamnati bisa karamci da ta yi mana
dama ƴaƴan talakawan su ne za su amfana waɗannan mukamai
su suke ma amfana yanzu domin sun fara amfana domin duk wanda aka ba kujerar nan muna da yakini zai amfanar da ƴaƴan talakawan karamar hukumar Dala waɗanda muke
a baya sun taka wata rawa ne mai kama da hidima ga talaka
a alhamdulillahi dukkanin su wanda na gaya ma wannan musamman Alhaji Tijjani mai lafiya sanka musamman dan Isla ya rike cewa man kuma yanzu MD ne na Nada kuma yanzu ma yana taimako haka shi ma MD Investment Bashir Nasir Ali Kokoki duk cikin su ba wanda baya hidimtawa ƴaƴan talakawan karamar hukumar Dala
to sai wasu suke ganin kamar gwamnatin bai kula da waɗanda suka wahaltawa jam'iyya da kai nasara a cikin zaben da ya gabata ba
to su waye su in ka cire waɗannan waye wanda zaka ce ya wahaltawa gwamnati fiye da waɗannan mutane jagoran jam'iyyar APC shine director campaign din sa Alhaji Nasir Ali Kokoki
Sani Ismail Tanga daga yankin karamar hukumar Dala Dalan da muka jiyo Alhaji Ibrahim Gabso na jajantawa abokin birmin sa a siyasance wato bakaki mai goro da yace ya saki reshe ya kuma kama ganyi ta fuskar ubangida amma ba su ya sance
ya rasa gwamna ya rasa mataimakin gwamna ya rasa commissioner gashi SA din da yake sa rai malai a bashi gashi an ba dan mazabarsa kaga shikenan pam 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 abinda yake tunani alhasan uba Idris ya gane mabbe gani ba to yau gashi ya dogara da Nasiru kuma Nasiru ba zai bashi mulki ba Allah ne yake bada mulki ba Nasiru ba bun mamaki sai ga kuma wai shi wannan yaron aboki na bakaci mai goro yazo yana cewa za mu zo gurin sa neman alfarma to ai ban ga bukatar da za ta kawo mu gurin sa ba tunda dama tunda muka tawo majalisa ma Allah ne ya kai mu mu ba gurin wani muka nema ba amma sai mu ne ayan talakawa Allah ne ya dubiye mu ya kai mu saboda kuma shi wanda yake karewa kofar mazugal din ni na tabbata baka ki billahi allazi baya yin sa ya dai kare kofar mazugal ne kawai tunda yake daurin aure a gidan Nasir bai taba zuwa gurin
sa baya yin sa me yasa yake zuwa da kalaman sa na alheri
ai kofar mazugal ikare mazabar sa saboda Nasir an yi daurin aure ya fitu wallahi bai taba siyan gora a hannun sa ba ni kuma yanzu nan muna da daurin aure nan da sati biyu ne alƙawarin zamu zo mu sai gora a gurin sa ne gidan Allahsan Uba Idris zai tabbatar cewa mu ne jagoranci a dalabawai Nasir bane mai jagoranci
kai ba so kake a sabar da maslaha ba so kake rigimar ta tafi
yo ai ba maganar maslaha a wannan harka ya mutumin da kurkude da ya hana kowa ya motsa shi kadai daga shi sai ayansa ya zaya wannan masala ta yi mu fadi ayan talaka ne a dalafa sannan mu dinnan mu ne ido na dalaka kuma mu ne ngwagwarmaya ya wani mutum shi kadai zai zo ya rike shi kansa ina ga maka shi baka cin gwa Nasiru ya kare ba ya kare
amma shi Nasiru da kake fada waye bashi wannan matsayin
a shi san wanda ya bashi
Allah shi ba Allah ne bashi
ba jagora bane a gurin mu ai
nace shi ba Allah ya bashi ba
Allah shi ke ba kowa mulki amma mu a gurin mu
ban yadda Allah ne ya baku amma shi ba ku yadda Allah ne bashi
ba zance ban yadda Allah ne bashi ba amma da ni ina ga ba jagora na bane ni jagora na Allah san Uba Idris
Alhaji Ibrahim Gobso daga yankin karamar hukumar Dala to amma mutanen karamar hukumar Kumbotso godiya suke yi da dawowar Mustafa Hamza Bahar Bakwana a matsayin mashawarcin gwamna akan harkokin siyasa kamar da Kamal Ali ke fayyace mana
godiya da jajjada mukamin political adviser ga honorable Mustafa Hamza Bahar Bakwana da mu captain yan jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotso muke taya shi fatan alkhairi da wannan abun alkhairi da mai girma gwamnan jihar Kano ya ji da mana a karamar hukumar Kumbotso na tabbatar da honorable Mustafa Hamza Bahar Bakwana a matsayin sa na political adviser kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar Kumbotso
a karo na biyu kenan kake mai wannan murna
a karo na biyu kenan nake masa wannan murna
a baya da ya rike kujerar ta ina ta amfani al'umma karamar hukumar Kumbotso
ta yadda ta amfani karamar hukumar Kumbotso gani ta silar sa na zama SSA ta silar sa muka samu titi daga sabuwar gandu zuwa cikin garin Kumbotso
ga dan majalisar jiha bane yayi uwa da makarbiya na wancan lokaci
da gudunmawar mai girma jagoran jam'iyyar APC honorable Mustafa Hamza Bahar Bakwana muka yi ta bi yanzu ga abun alkari da ya kuma tabbata na tabbatar da dawo da takanikar cikin mazabar Kumbotso shi ya jagoranta an zo an bude makarantar yanzu da ma da yan makarantar yan mata da maza yanzu an ƙara zuwa an fudi ga jajircewa da yan mazabar Kumbotso da na tabbatar da honorable Yusuf Ibrahim Babayo a matsayin speaker yana mana abubuwan alkhairi ga titi daga gadama zuwa rigafada duka tasilar wannan jagoran jam'iyyar APC muka samu wannan abubuwan ga abubuwan alkhairi na gina matasa asibiti cuta taimako abubuwa na musamman da yake yiwa yan jam'iyyar karamar hukumar Kumbotso jam'iyyar APC musamman na mazabar Kumbotso muni masa fatan alkhairi muna taya shi murna ga wannan matsayi da ya samu
Kamal Ali mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar Kumbotso a sha'anin siyasa haka dai kusan wannan batu yake bayyana ta bakin Muhammad Sabitu shugaban jam'iyyar APC mazabar gurin gawa a dai karamar hukumar ta Kumbotso da shi ma ke yaba wa gwamnan da wannan namishin kokari da yace yayi wa al'umma karamar hukumar ta Kumbotso
ina godiya ga mai girma gwamnan Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje Cardinal Ihsan TRR da samun wannan dagomaci da nayi ta kujeran ne gina na Mustafa Hamza Bahar Bakwana to saboda haka nayi dumbun farin ciki da godiya tare da jama'a ta gabaki daya
watakila sai mai sauraro yace Hamza Bahar Bakwana da kuke tayyaban sa wai mai yi wa al'ummar karamar hukumar Kumbotso
Mustafa Hamza Bahari ai babban jigo ne ai ba a Kumbotso ba a jahar Kano ma ya taka rawa gani kamar samawa mutane guraban ayyuka da yawa ba zan iya lissafa ba amma ya samawa mutane
ayyuka ba misalin koda guda ɗaya ne
to Mustafa Hamza Bahar Bakwana a gaskiya mutum ne da kwarai kamar yadda ya kamata ni kaina nan dai to ba wani abu da zan ce amma ni kaina dai da sauran jama'a gaskiya alhamdulillah
misali baba ana ganin kusan ma wannan mukamin shi ya rike a baya to amma kuma ana ganin akwai zargin cewa fa bai taba ka wani abun a zuwa gani
wannan ina nuna maka hafsada ce wannan hafsada ce ta yan adawa amma Mustafa Hamza Bahar Bakwana a ce da wani abu ma a Kumbotso ba ko jihar Kano ai wannan fada ce adawa ce
ina zargin da ake na cewa ma ita kanta karamar hukumar Kumbotso ta gagare shi lokacin
zai wannan karamar hukumar Kumbotso hakika karamar hukumar Kumbotso ta zo kamar yadda ya kamata yayi kokari kuma kuri utsin tuka kuma mun kawo kujerun Kumbotso
Malam Muhammad Sabitu shugaban jam'iyyar APC mazabar Gurungawa a yankin karamar hukumar Kumbotso. Gwamnatin tarayya ta yi umarnin da a saki tsohon mashawarcin shugaban kasa ta fuskar tsaro kan Rasamba da Suki da kuma mawallafi a jaridar nan ta Sahara Reporters wato Omoyele Sowore. Wannan yana kunshe ne cikin wata sanarwa da ministan shari'a kuma Attorney General na kasa Abubakar Malami ya raba ga manema labarai abin nan tarayya a yau Talata. Malami yace wannan mataki da gwamnatin ta dauka ya saje ne da umarnin wadansu kotuna guda biyu inda ya bukaci wadanda aka bayar belin da su yi dukkanin mai yiwuwa wajen ganin ba su saba ka'ida ba kan sharadin da aka gindaya gabanin bayar da su a bisa belin. Wanda kuma tunin muka ji hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta nemi lauyoyin dukkanin bangarorin biyu da su zo domin cika sharadin belin kame da yake a bisa tanadin doka.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Amadadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan Uwarano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.